الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى إن إيمان جيسوا تأدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 7 ga watan Dhulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 5 ko na 5 ga watan 5 shekara 2025 miladiya muna yi Allah subhanahu wataala godiya da sake hada mu a wannan masallaci na Ahlus Sunna dake nan bakin kasuwa wuntin dada a nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi domin ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa mako mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda wannan shine zaman mu na 11 a wannan tafsiri kuma bi iznillahi ta'ala zai zama darasinmu na farko a cikin suratul qalam kafin mu tafi hutun azumi idan ba ku manta ba mun kai karshen suratul mulk wanda hakan na nuna cewa insha Allah ta'ala yau za mu tashi a farkon wato suratul qalam muna yi Allah subhanahu wataala godiya wanda cikin ganin daman sa ne da ikon sa da kuma rahaman sa ya nuna mana wannan lokaci kuma ba mu ikon dawowa zuwa wannan majalisi mai albarka mun yi ta sanya za mu dawo satuttuka da suka gabata amma Allah madaukakin sarki bai kaddara ba har zuwa satin da ya gabata mun shirye tahowa amma ni'ima ta ruwan sama da ta sauka wannan yasa dole ba yadda muka iya dole mu dakatar da karatu sai zuwa lokacin da Allah ya so to yau kuma gashi Allah ya kaddare dawo Allah ya kaddare dawo mu kuma ta sha'una lillah an ya sha Allah rabbul alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarkacin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya karo mana daga falalolin sa ubangiji tabaraka wataala ya sanya mana albarkacin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci cikin abubuwan da zamu karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtan daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mu rayuwar mu albarka ya fahimtar da mu addinin sa kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan sura ta suratul qalam kamar yanda muka ji sunanta kenan wanda malamai suke wato ainihin bata a matsayin suna wanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya karantar da sahabbansa da kuma yadda malamai suka nuna wannan sura ana kiranta da suratul qalam wasu malamai suna kiranta da suratul nun wal qalami amma dai sunan da yafi shahara a cikin sunayenta shine ana kiranta da suratul qalam wannan sura ta suratul qalam
malamai sun tattauna akan cewa suran wasu malamai suka ce gaba ɗayanta an saukar da ita ne a garin Makka, ma'ana sura ce makkiya. Wasu daga cikin malamai kuma suka ce akwai ayoyin da sun sauka a cikin garin Makka, akwai ayoyin da sun sauka a garin Madina. Kamar misali Abdullahi dan Abbas da Imam Qatada sun faɗi cewa daga faɗin Allah Ta'ala, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu, zuwa faɗin Allah madaukakin sarki, wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Suka ce wannan ayoyin sun sauka ne a cikin garin wato ainihin Madina ba Makka ba. Saboda haka da yawa cikin malamai sun tafi akan cewa wannan sura ta suratul qalam wato ta sauka ne a cikin garin Makka. Wannan sura ta suratul qalam ita ce sura ta 68 idan ka dauko jeren giyan surorin alqur'ani daga suratul fatiha, zaka samu ita ce sura ta 68 kuma tana kunshi da ayoyi guda 52. Malamai suka ce wannan sura ita ce sura ta biyu a wajen sauka, bayan an saukar da suratul alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, to wannan sura ta suratul qalam ita aka saukar da ita, sannan aka saukar da suratul muddathir da kuma suratul muzammil. Saboda haka a babin sauka suratul alaq ita ce sura ta farko, sannan suratul qalam ita ce sura ta biyu. Amma a jerin giyan surorin alqur'ani yadda suke a jere a cikin mushafi, zamu ga ita wannan sura ta suratul qalam ita ce sura ta 68, sannan kuma kamar yadda muka ji tana da ayoyi guda 52. Wannan sura ta suratul qalam tana da munasaba da suran da muka gama a baya, suratul mulk, domin idan ka karanci littafin asraru tartibi surar qur'an zaka ga cewa kowace sura inda aka ajiye ta to ta dace da surorin da suke gabaninta da kuma wanda suke bayanta. Saboda haka duk suran da aka ajiye ta zaka samu in ka dauke ta to darusan da suke cikin surar suna da alaka da darusan da surar da tazo gabaninta ta kare da shi, galibi ita kuma surar gaba in ta zo sai ta fara da wayannan darusan. Saboda haka suratul qalam tana da munasaba da suratul mulk da ta gabace ta. Idan ba mu manta ba, a cikin suratul mulk Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mushrikai, ya kuma tsoratar da su, ya kuma tambaye duniya cewa me duniya za ta fadi inda a ce za a wayi gari ruwan duniya gaba ɗaya ya kafe, a ce yau an shiga fari a duniya gaba ɗaya babu ruwa, wa ya isa ya kawo ruwa in ba Allah ba. To wannan sura da ta zo ita kuma suratul qalam sai ta yi bayani akan wasu da za mu ji kissansu a cikin surar insha Allah, lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika cikin dare ya zo ya kona gonansu bayan sun riga sun gama gyara ta, an yi mata aiki kuma ta fita fes, ana tsammanin cewa za a girbe abubuwa yadda ake bukata. Kaga wannan ya nuna mana kudirin Allah. Suratul mulki ta nuna mana na daga cikin ikon Allah, in ya ga dama sai ya hana ruwan sama, in ya hana ruwa kuma ba wanda ya sai kawo shi in ba Allah ba. Suratul qalam kuma ta nuna mana ashe koda Allah ya yi ruwa gona ta yi kyau, idan mai gonar bayi da manufa ta alkhairi wajen gonansa, Allah yana iya talafar da gona. Muna ganewa ko? Saboda haka wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. Sannan suratul mulk ta nuna mana dalilai da za mu gane girman Allah da ikon Allah da yalwataccen ilimin Allah da kuma tabbatar da cewa lallai akwai tashin alkiyama. Sannan da jan hankalin mushrikai da kafirai cewa in ba su dawo suka yi imani suka bi Allah ba, to za su sha azaba duniya, za su sha azaba a lahira. Sannan Allah Ta'ala ya kwadaitar da su akan imani da Allah madaukakin sarki, da imani da ran tashin alkiyama, da imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. To wannan sura da Allah madaukakin sarki ya zo sai ya tabbatar da duka waɗannan abubuwan ta hanyar kore abinda mushrikai suke zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi, da cewa shi masihirci ne ko mawaki ne shi ko kuma mahaukaci ne shi. Allah kuma ya yabe shi cewa yana da ɗabi'u na karanci, yana da manya-manyan ɗabi'u, yana da manya-manyan halaye. To kaga
bisa ga wannan zamu fahimci ashe akwai munasaba da alaka tsakanin suratul mulk da kuma suratul qalam. Wannan yasa Allah madaukakin sarki cikin hikimansa yasa aka jeranta su daga suratul mulki sai suratul qalam. Wannan sura ta suratul qalam tana da darussa da take kunshe da su masu yawa kamar dai kowace sura daga cikin surorin alqur'ani. Abu na farko dai kamar dukkan sauran surorin makka wannan sura ta suratul qalam na farko tana kunshe da aqida, tana kunshe da bayani akan aqidar musulunci. Shine na farko tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma tabbatar da tashin alkiyama da kuma wato bayani akan makoman mujrimai a duniya lahira ko wuta ko kuma azaba tun daga nan duniya. Daka wannan sura tana kunshe da wannan darasi kamar dai sauran surorin makka. Dama galibi ana gane mafiya yawa surorin makka ta hanyar na farko bayani akan tauhidi tsantsa aqida, domin surorin makka sune surorin da aka fara saukarwa. So abu na farko kuma da aka fara karantar da mutane shine bayani akan aqida, shine bayani akan tauhidi. Sannan kuma ta hanyar surorin makka mafiya yawa suna kunshe da bayani ne akan tashin alkiyama, domin idan an zaburar da mutane sun tsorace alkiyama, sun tsorace gamuwa da Allah, to anan ne za a ce da su kuyi sallah kuma su kuyi azumi, kuyi zakka, su yi, ku bar zina, ku bar ƙarya, ku bar fasikanci, kuma su daina. Saboda me? Tasirin tsoron alkiyama ya riga ya shiga cikin zukatansu. Jama'a muna ganewa ko? Na biyu, wannan sura ta suratul qalam ta yi bayani, ta fara da rantsuwa da alƙalami, domin Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa alƙalami abu ne mai matuƙar daraja a musulunci. Allah ya yi alƙawari, ya yi rantsuwa da alƙalami, sannan kuma ya yi rantsuwa da abubuwan da ake rubutawa da alƙalami, don ya nuna mana cewa rubutu yana da asali a tarihin musulunci, yana kuma da asali a tarihin ɗan adam. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi domin ya nuna mana muhimmancinsa, domin ya nuna mana darajarsa. Abu na uku, wannan sura ta suratul qalam ta yi bayani akan wato ainihin wasu daga cikin miyagun ɗabi'un kafirai da kuma irin ƙarya da suke ƙirƙira suna jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake jan kunnansu na abin da ya musu tanadi na azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya har zuwa lahira in ba su tuba ba, kamar yadda yake cewa fasatu busiru wa yubsiru. Sannan darasi na hudu, wannan sura ta yi bayani dangane da abin da ya shafi illar ruwa, ta nuna wa mutane cewa ruwa ba ɗabi'ar musulmi ba ce, domin waɗanda za mu ji tarihinsu a cikin surar wadda Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika ya ƙone gonarsu bayan sun gama gyara ta, ta gama yabanya ta yi kyau, ba komai ya jawo musu ba in ba ruwa ba. Saboda haka wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci baya goyon bayan ruwa. Ruwa ba ɗabi'ar musulmi ba ce. Musulmi abinda aka san shi da shi shine in ya samu waɗanda suke mabukata a kewaye da shi su gane cewa ya samu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi yake cewa ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilan, babu wata rana da bayi kewayen gari a cikinsa face sai mala'iku guda biyu sun sauko. Fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa. Daya zai yi addu'a yace ya Allah duk wanda yake da shi in ya bayar to kamar ya masa gurbin abin da ya bayar. Ɗayan kuma zai addu'a ya ce ya Allah duk wanda yake da shi ya rike Allah ka talafar da shi, Allah ka lalata shi. Saboda haka wannan zai nuna mana cewa ita ruwa asalinta ba ɗabi'ar musulmi ba ce. Ba a san musulmi da ruwa ba. Musulmi an san shi ne da sakakken hannu, an san shi ne da bayarwa. Bayarwan nan kuma gwargwadon abin da ka mallaka, gwargwadon kuma buƙatan wanda yake buƙatan ka bashi, gwargwadon abin da kake da shi. Mai yalwa ya bayar da yalwataccen arzikinsa, mai kundataccen arziki ya bayar gwargwadon abin da yake da shi, mai daman ya bada tallafin miliyan goma, miliyan ɗari ya bayar, wanda iya abin da yake iya bayarwa dubu ɗari biyar ya bayar, mai dubu ɗari biyu ya cire ya bayar, mai dubu goma ya cire ya bayar, mai dubu ɗaya ya bayar, mai ɗari biyar ɗari biyu ya bayar, mai naira hamsin ko goma ya ba mabuƙaci. Almuhim dai musulunci baya so ka zama marowaci. Addinin musulunci baya so ka zama marowaci. Ɗabi'ar cewa ni kawai ramin kura ne daga ni sai 'ya'yana, to wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce. in kaga mutum marwaci to ya sauka daga dabi'ar musulunci Allah ta'ala ya samu dace sannan wannan sura mai albarka suratul qalam daga cikin darussan da take nuna mana shine bambanci tsakanin mu'minai da mujrimai bambanci tsakanin musulmai da kuma kafirai kamar yadda Allah yake cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimin yanzu zamu sanya musulmai su zama ɗaya da mujrimai daka da musulmi da wanda ba musulmi ba ɗaya bane da muwahhidi da mushriki ba ɗaya bane da ahlus sunna da dan bid'a ai ba ɗaya bane ko akwai bambanci a tsakanin su kuma bambancin bambanci ne wanda yake mai fadi bambanci ne wanda yake a fili daga cikin abin da zaka gane bambancin ahlus sunna da dan bid'a shine albarkar rayuwa da albarkar mutuwa idan ahlus sunna ya tsayi akan sunna koda bayan ya mutu zaka ga mutuwar sa ma tayi albarka bayan sa yayi kyau amma dan bid'a fa yana tsaye akan bid'a yana raye amma shiru ba duriyar saboda ba albarka a rayuwar sa saboda rayuwar ba albarka zaka ga kwatanta rayuwar malaman sunna da bid'a kaga bambanci malamin sunna ya mutu shekara 20 da wani abu 30 da wani abu amma har yanzu bayan sa tana albarka ana jin sautin sa yana tashi malamin bid'a kuma yana raye amma su karan kansu ɗan bid'a ba su sauraren shi saboda damuwa ne shi Allah ya kiyaye mu sannan wannan sura mai albarka suratul qalam ta ja hankalin mushrikai masu karyata alqur'ani akan cewa su kiyayi randa Allah madaukakin sarki zai musu kamun da ba za su iya kubucewa ba fadarni wa man yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sannan kuma daga karshe suran ta rufe da jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da duk wanda ya biyo bayan sa akan karantarwa cewa yayi ruko da hakuri akan cutar wanda mushrikai za su masa yayi ruko da hakuri akan cutar wanda ɗan bid'a za su yi mishi yayi ruko da hakuri akan cutar wanda sauran mutane za su yi mishi sannan kuma kar mutum wato ainihin yayi gaggawa wajen cewa yana so dolan dole sai mutane sun karbi da awansa cikin gaggawa wannan ba aikin shi bane aikin Allah ne madaukakin sarki Allah ta'ala ya samu dace to wannan sura insha Allah ta'ala kai tsaye malam zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin wannan sura sannan kuma mu fassara abinda Allah ta'ala ya so mu fassara a yau in Allah madaukakin sarki ya kai mu inda muka tsaya kuma mu daura a sati mai zuwa Allah ta'ala ya samu dace na'am malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
جزاكم الله خيرا الله madaukakin sarki ya fara wannan sura da nun wal qalami wama yasdurun Allah ta'ala yake cewa nun malamai sun tattauna akan menene ma'anan wannan harafi na nun wasu daga cikin malamai suka ce wannan harafi na nun kamar sauran harufa ne da Allah madaukakin sarki ke bude sauran surorin alqur'ani da su harufan da ake kiran su da huruful mabani ko kuma alhuruful muqatta'a Allah madaukakin sarki ya bude surori masu yawa da wa'annan harufa wasu surorin kaga an bude su da harafi guda ɗaya kamar wannan sura ta suratul qalam nun kamar sad qaf wasu surorin a bude su da harufa guda biyu kamar yasin hamim taha wasu surorin kuma a kawo surori harufa guda uku kamar alif lam mim alif lam ra ta sin mim wasu surorin kuma a bude su da harufa guda hudu kamar misali fadin Allah tabaraka wa ta'ala alif lam mim ra alif lam mim sad sannan wasu surorin kuma har su kai harufa guda biyar kamar hamim ain sin qaf kamar kuma fadin Allah madaukakin sarki kaf ha ya ain sad a farkon suratu maryam malamai sun tattauna akan wayannan harufan a jumullance menene ma'anansu malamai sun kasu kashi biyu dangane da fassarar waɗannan harufa akwai malaman da suke kokarin fassara harufan akwai malaman da kuma in sun karanta harufan sai su ce kawai Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika sai su ce kawai Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa to wasu malamai suka ce waɗannan harufan Allah yana kawo su ne a cikin Alkur'ani domin yayi tahaddi da jefa kalubale zuwa ga kafirai musamman mushrikan Quraishawa tunda kun ce Alkur'ani manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kirkire shi to ai in ma kirkiran sa yayi ba bakin harufa bane harufa ne na larabci waɗanda kuma kun san su kuma kun iya magana da su kuma kun iya rubuta su ga sunan nun ne sad qaf alif lam mim ya si taha sune dai da ire da ire-iren su ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani to in kirkiran qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi to kuma in ba ga tsoro ba ku yi amfani da harufan larabcin ku kawo irin alqur'anin da manzon Allah ya zo da shi saboda haka tahaddi ne Allah yake jefawa kalubale ne Allah yake jefawa zuwa ga mushrikai zuwa ga kafirai cewa alqur'anin nan ba wasu bakin harufa bane ba wani yare bane na daban a larabcin nan dai da kuke ji to da shine dai Allah madaukakin sarki saukar da alqur'ani to in ta gaske ne abinda kuke iddiain cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kirkire alqur'ani ai kuma kun yi larabci kuma kun san waɗannan harufan to ku har hada su mana ku kirkire irin alqur'ani ku kawo shi in kun isa ba za su iya ba saboda alqur'ani manzo Allah da kansa shi ma ba shi ya kirkire alqur'anin ba Allah madaukakin sarki ne saukar mishi da alqur'ani to a wannan waje wannan harafi na nun akwai maganganun malamai akai kusan maganganu guda bakwai wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan nun shine addawatu addawat shine tawada kenan wanda ake rubutu da shi kaga idan mun dauki fassaran su kaga Allah ta'ala ya rintse da tawada da kuma alkalami kenan a jere nun wal qalam wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka fadi kamar yadda aka rawaito daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da yace awwalu ma khalaqallahu alqalama thumma khalaqan nuna wa hiya dawa abu na farko da Allah ta'ala ya fara halitta shine alqalami sai kuma ya halicci tawada wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abbasin riwayar Sa'id ibn Jubair ita ce maganar al-Imam al-Hasan al-Basri da kuma al-Imam Qatada wasu suka ce ma'anan nun shine addawa magana ta biyu suka ce ma'anan nun suka ce harafin karshe ne na sunan Allah ar-rahmanu wannan nun din yana matsayin wato ar-rahman ne bayani akan rahamar Allah ta yadda Allah madaukakin sarki ya yassare ma mutane alkalami da kuma rubutu da alkalami yana nuna mana cewa alkalami ai rahamar Allah ce rahama ce daga Ubangiji saboda haka malamai wasu daga cikin malamai suka ce wannan nun din nunun din karshen ar-rahman ne yana wakiltar sunan ar-rahmanu ne cewa rahama ce ta Ubangiji da Allah madaukakin sarki ya saukar muku da alkalami kuma ya sare muku alkalami wannan ita ce riwayar Ikrama daga Abdullahi dan Abbas abu na uku suka ce ma'anan nun shine wannan kifin nan wanda ya hadiye Annabi Yunus alayhi salatu wassalam zamu zo mu karanta insha Allah a cikin wannan sura akwai bayani akan Annabi Yunus alayhi salam yadda wannan kifi ya hadiye shi to suka ce nun shine wannan babban kifin da ya hadiye Annabi Yunus kamar yadda Allah ta'ala ya kira shi da wannan suna a cikin suratul anbiya da yace wa zannuni iz zahaba mughadiban na
wa zannuni iz zahaba فنادى في الظلمات أن
nan da Allah ta'ala ya ce wazan nuni ma'abucin kifi annabi Yunus kenan ko to shine wasu malamai suka ce annun abinda ake nufi da wannan lafazi na nun shine wancan kifin da Allah madaukakin sarki cikin ikon sa ya kaddara ya hadiye annabi Yunus alaihi salatu wassalam daga baya kuma yazo ya amayar da shi wannan ita ce ruwayan wato Abu Zubayan daga Abdullahi dan Abbasin dace mazhaban al-Imam Mujahid da Imam Suddi da Imam Muqatil da kuma Ibn Sa'ib Allah ta'ala ya musu rahama magana ta hudu wasu malamai suka ce ma'anan nun suka ce lawhun min nuri wani allo ne na haske wanda wasu malamai suka ce shine lawhul mahfuz kenan allo ne na haske wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkanin abin da yake so ya faru tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya baki daya wannan ita ce maganar Muawiya ibn Qurra magana ta biyar suka ce nun shine harafin farko na sunan Allah Nasir da kuma Nasir wanda ita ce wato ainihin maganar al-Imam Aba sannan magana ta shida suka ce ma'anan nun rantsuwa ne da Allah madaukakin sarki yake yi dangane da taimakon da Allah ta'ala yayi ma mu'minai shi yasa ya fara da nun lafazin an-nusratu kenan taimako kenan wannan ita ce maganar al-Imam al-Qurzi Allah ta'ala ya mishi rahama sannan magana ta bakwai al-Imam Ja'far as-Sadiq yake cewa ma'anan nun yace na harun fil janna wani kogi ne a gidan aljanna ba mun ji cewa a gidan aljanna akwai koguna da yawa ba ko fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa a aljanna akwai kogi na ruwa mai dadi akwai kogin giya akwai kogin zuma sannan kuma akwai kogin madara saboda haka akwai kogi kogi korama korama a cikin gidan aljanna saboda haka kaga kenan wannan ita ce maganar Imam Ja'far as-Sadiq yace wani kogi ne wata korama ce a cikin gidan aljanna Allah ta'ala ya sa mu dace saboda haka wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan wato ainihin harafi na nun wasu daga cikin malamai suka ce shi wannan nun din suna ne na wannan sura kamar da muka ambata wannan sura ta nun wal qalami wama yasduru to ya zamu yi mu fahimci ma'anar wannan harafin wasu malamai suka ce wannan harafin ababi na li'irabi ya zo ne fi mawdhi'in nasb yana daukan nasba ne yana daukan fataha ma'anansa shine iqra nun kaga iqra nun kaga shi iqra fi'lu amrin ne ko sannan nun kuma maf'ulun bihi ne zai zama mansub daga zai zama fi mawdhi'in nasb ne wasu malamai suka ce a takadirin sa shine uqsimu bi nun Allah yana cewa ne ina rantsuwa da nun kaga wannan zai zama cewa wato fi mawdhi'i al-jarri kenan zai dauki jarra kenan saboda haka Allah ta'ala sai ya shafe harful qasmi din sai ya zama na cewa wato an yi ittisali an hada shi da fi'ili daga sai ya zama na cewa ya dauki nasba wallahu a'lam saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce ko dai ya zama abin da ake nufi da shi shine iqra nun ko kuma uqsimu bi nun Allah ta'ala ya ce nun sai ya ce wal qalami Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da al qalami wama yasdurun da kuma duk abin da al qalami ke rubutawa wani al qalami ne Allah ta'ala ya rantsuwa da shi anan malamai suka yi maganganu guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce alqalam da Allah ya rantsuwa da shi anan shine alladhi kutiba bihi fil lawhil mahfuz shine alqalamin da aka yi rubutu da shi a cikin lawhul mahfuz kamar yadda muka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace awwalu ma khalaq Allahu alqalama fa qala lahu uktub abu na farko da Allah ta'ala ya fara halitta shine alqalami sai ya ce da shi yi rubutu sai ya ce me zan rubuta sai Allah ya ce da shi bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai faru tun daga yanzu har tashin alqiyama haka duk abin da kaga ya faru ko mai kyau ko mara kyau mai dadi ko mara dadi to shi abinda wannan alqalamin ya rubuta ne kuma ya rubuta ne da izinin Allah saboda haka wasu malamai suka ce alqalamin da Allah yake rantsuwa da shi anan shine alqalamin da Allah madaukakin sarki yayi rubutu da shi ya rubuta dukkanin abin da zai faru a cikin lawhul mahfuz wasu daga cikin malamai suka ce wannan alqalam wal qalami ya shafi duk wani alqalamin da ake amfani da shi wajen rubutu, sawa'un mutane ne ke amfani da shi ko kuma aljannu ne ko mala'iku ne ko kuma duk wani alqalami da ake rubutu da shi a sama da kasa. Daka Allah ya ce ina rantsuwa da alqalami, sannan sai Allah ya ce wa ma yasduru, Allah ya ce ina rantsuwa da abinda suke rubutawa. Malamai suka ce na farko ma'anan wa ma yasduru sune mala'iku kenan. Allah ya ce ina rantsuwa da alqalami, sannan kuma ina rantsuwa da abinda mala'iku ke rubutawa da alqalami. To me mala'iku suke rubutawa da alqalami? Wasu malamai suka ce abu na farko shine azzikir, shine ambaton Allah, mala'iku suna rubuta ambaton Allah. Wasu daga cikin malamai suka ce a amalu bani adam, Allah yana cewa ina rantsuwa da alqalami da kuma abinda mala'iku ke rubutawa na ayyukan ɗan adam, maganganun da muke yi da ayyukan da muke yi da duk abin da muke yi a duniya mala'iku suna rubutawa. Aiko ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhi yaktubu. Duk abin da muke yi mala'iku suna rubutawa, da haka Allah yana cewa ne ina rantsuwa da alqalami da kuma abinda mala'iku ke rubutawa na ayyukan ɗan adam da kuma ambaton Allah da kuma duk abinda Allah madaukakin sarki ya umulce su da su rubuta. Wasu malamai suka ce a'a, ana nufin jami'ul kataba, Allah yana rantsuwa ne da duk wani mai rubutu, duk wani abin da wani mai rubutu yake rubutawa to Allah ya yi rantsuwa da shi. Wannan yana nuna mana kamar yadda muka ambata muhimmancin alqalami da kuma muhimmancin rubutu. Alqalami yana da muhimmanci, sannan kuma rubutu yana da muhimmanci a addinin musulunci. Wannan yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa an masa wahayi, yana da katabatul wahayi, yana da sakatarori waɗanda su suke rubuta masa wahayi, duk abin da aka saukar masa zai kira su, irin su Zaid ibn Thabit, irin su Uthman ibn Affan, irin su Ali ibn Abi Talib. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zaunar da su ya karanta, sannan su kuma su rubuta duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu. Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasulullah, duk abin da kake fadi ina rubutawa, sai dai in naga kana dariya ko kana raha bana rubutawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da kaga ya fita daga bakina ko da raha ce ka rubuta, ko da dariya ce ka rubuta, domin babu abin da ke fita daga wannan bakin in ba gaskiya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka Allah yana rantsuwa da alqalami da abin da alqalami ke rubutawa. Wannan na nuna mana muhimmancin rubutu da kuma illar rubutu. Kuma rubutu na da muhimmanci, sannan kuma yana da illa. Idan an rubuta abu mai muhimmanci, mai amfani, wanda zai amfani mutane, wanda zai amfani al'umma, wanda al'umma za su amfana in an taskance shi, to yana da muhimmanci. Idan kuma aka rubuta abinda yake mai illa ne na sukan mutane ko wani abu na sharri ko wani abin da Allah bai yarda da shi ba, to wannan kuma yana da illa, wannan yana da illa. To kaga anan addinin musulunci musamman alqur'ani yana tafiya ne da zamani, zamani na ci gaba, alqur'ani kuma yana tafiya da zamani. Daka duk yadda zamani ya ci gaba, to babu lokacin da za a ce ga wani ci gaban da ya kere ci gaban alqur'ani. Daka da Allah ya ce wal qalam, ba ana nufin zallan alqalami wanda muka sani ko biro ba, a'a, duk wata hanyar da ake bi a yi rubutu. Keyboard ɗinka na waya ai alqalami ne shi ko? Saboda haka keyboard ɗinka na waya ko keyboard ɗinka na wato a computer ka ko na tab ko wani abu makamancin haka, ai shi ma alqalami ne, saboda rubutu ake yi da shi. Daka Allah ya yi rantsuwa da shi, ya kuma yi rantsuwa da abin da kake rubutawa da wannan keyboard ɗinka na waya, sawa'un alheri ne ko sharri ne, a Facebook ne ko Instagram ne ko a duk wata kafan da kake ganin zaka iya rubutu. Jama'a muna ganewa ko? Saboda haka al-Imam Shafi'i Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi ad-dahru ma katabat yadahu, babu wani mai rubutu face zai gushe zai mutu, sannan kuma duniya za ta taskance abin da ya rubuta da hannunsa, sawa'un a waya ne
a Facebook ne, a Instagram ne, a WhatsApp ne, ko a ina ne, shi dai zai mutu, amma abin da ya rubuta din zai wanzu bayan sa. Daga yace fala taktu bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Kar ka yadda kai amfani da hannunka ka rubuta wani abin da ka san in an nuna maka shi a alkiyama ba za ka yi farin ciki ba. Duk abin da ka san an nuna maka shi ranar alkiyama ba za ka ji daɗi ba, to kar ka rubuta shi. Shi yasa ina yawan maimaita mana musamman ire-iren mu masu mu'amala da kafafen sadarwa, idan kana amfani da kafar Facebook za ka ga duk shekara in ka yi rubutu yau 5 ga watan 5 2025, in Allah ya kai mu zuwa 5 ga watan 5 2026, Facebook za su sake dawo maka da rubutun da kai yau. Mafiya yawa kuma in ka ga rubutun da kai ba sai ka ce kash da na sani da ban yi ba, da yanzu ne da ba zan yi ba, to ashe ana nuna maka ma Allah ya yi maka gata da har aka dawo maka da rubutun tun kana raye ka gane wannan rubutun bai kamata ka yi ba kuma ka goge shi. Akwai rubutun da in ka yi kan shekara ta zagayo a nuna maka ka mutu, daka ba wanda zai samu daman goge maka shi. Daka duk shekara ana dawowa da shi, mutane suna sake gani, mutane suna sake gani. Idan abu ne mara kyau kana ƙara samun komisho na zunubi, in abu ne mai kyau kana kuma ƙara samun lada. Saboda haka kun ga wayannan kafafe na sadarwa, to dole mu yi takatsantsan da su, dole mu bi su a hankali, mu yi kokari ya zamana kar su ja mana bala'i, kar ya zamana muna ta salloli da azumuka amma muna tara su a kafafen sadarwa ta hanyar gulmace-gulmacen mutane, a cin mutuncin mutane, da kokarin cewa dole sai mun yada aibobin mutane, dole sai mun bayyana cewa wane mai aibi ne, wane bayi da alkhairi ko guda. Musamman wayannan kafafen sadarwa sun ba da dama ga mutane wanda bai kai yayi magana ba zai fito shi ma yayi magana, wanda ba shi da darajar yayi magana shi ma zai fito yayi magana. Musamman mu yanzu ƴan arewa mun wayi gari babu wani wanda yafi karfin a ci mutuncin sa a kafafen sadarwa, ko wai din darajar malanta, ko darajar shekaru, ko darajar dukiya, ko darajar mulki, ko siyasa, ko wani abu a ce ga wani dattijo nan mai daraja wanda yake da wata darajar da ya wuce a ci mutuncin sa a zage shi, mu bamu da shi. Wai me hujja mu shine mun iya Facebook, me hujja mu mun iya Instagram, wannan tace hujjar mu. Da haka zaka ga yaro matashi dan shekara 18 19 20 zai dauko hoton wani dattijo cikin malamai ko cikin shugabanni ko cikin manya ya tasa shi a gaba da zagi da cin mutunci, wani zagin in ka gani wallahi ko kafiri ne ba za ka mishi wannan zagin ba, amma wa malamin addini zai wannan zagi, wa malamin addini zai wannan zagi. Suwaye masu wannan zagi? Su ne mu din da mu musulman, ai ba wasu ne daga waje suke yi ba. Jama'a ba muna rayuwa da arna a cikin kasan nan ba. Wani alli ne ka taba ganin ya saka pastor sa a Facebook yana zagin sa? Ka taba gani? Galibin mu kuma ko malaman ne zagin da muke musu bai wuce akan sun samu kuɗi ba. Haka ne ko ba ka ba? Din rigimar mu tsakanin mu da malamai dan me za su yi kuɗi? Wai abin da muke so shine in dai an ga malami to a ganshi kawai ɗan kullun ɗan yawo habu habuli ne shi, yana mika hannu ana bashi. Kuma yanzu ka kalli mutanen mu zaka ga idan an ga malami yana neman kuɗi sai a ce malamai sun zama ƴan duniya, sun lalace da neman kuɗi. In yaje aka bashi sai a ce malamai sun zama kwaɗayayyu suna roƙo. Saboda haka shi ba a son ya je ya nemo nashi, sannan kuma ba a son wani ya ɗauka ya bashi. Sannan kuma fa kar ka manta mutane da yawa kuma idan sun shiga damuwa matsaloli sun musu yawa suna buƙatar taimakon kuɗi sai su kwankwasa gidan malam, sai su kwankwasa gidan malam. Wani kurin kana zaune ko sai ai maka sallama ko sai zo ya karanta maka cewa ya wayi gari yau ya tashi a gidansa bai da abin da zai ci, daka da Allah dan shiga duba masa abin da zai ci. An ji mannan kuma in ya ganka a kasuwa yace malaman zamani sun lalace, an ji mannan kuma in ya ga malami tare da wani mai kuɗi ganinsa kawai tare da mai kuɗi yace to malam ya je karɓuwa ci, kai malam yana cikin alheri. Eh ai ko dama malam da akwai wanda yake cikin alheri kamar malam? Ai ba wanda yake cikin alheri kamar malam. Saboda haka mu iya abin da muke ɗauka shine wai an ce wannan malami ne, to a wulakance ake son ganin shi, ana son ganin shi a kaskance, ba a so a ga ya sa hula mai kyau, ba so a ga ya sa riga mai kyau kullun abin da yake so shine a ganshi da wutan mutsitsikakkiyar jallabiya ba guga wannan sa tayi spring kafin wannan dai ya fade tsayi kullun abin da yake so kenan a ganshi yana yawo yana bara yanzu ina darajar ilimi a cikin wannan ibnul jawzi Allah ya mishi rahama yake cewa babu abin da yake da daraja wa malami sama da neman dukiya domin wadatuwa daga abin da ke hannun mutane domin lokacin da ka wadatu daga abin da ke hannun mutane baka fiye daukan bukatunka kana kaiwa zuwa ga mutane ba kai naka bukatun personal kana kaiwa zuwa ga mutane to a lokacin ne mutane za su darajanta ka kuma su darajanta abin da ke fitowa daga bakinka amma idan personal bukatunka suka dinga yawo a hannun mutane a kunnuwan mutane to zaka samu matsala ya zamana duk abin da zaka ce ma wani yayi to bukata ce ta al'umma ta addini ba taka ba kai hasali ma ai in mutane suna da daraja suna da sanin ya kamata yanzu kamata yayi a ce asulan yanzu idan zamu zo tafsirin nan kamata yayi a ce yanzu da mai tafsiri da mai jan baki su je su zauna a gida ba fita kasuwa ba zuwa yawo ba zuwa ko ina ga masu kudi nan cikin mutane ga masu kudi nan cikin al'umma duk sati dan tura maka miliyan 1 dan lokacin tafsiri in yayi ba bukatun shan wahala zamu zo da jeep a je a dauko mai tafsiri da alaramma a zo a je shi bayan an gama a dauke shi a mai da shi yanzu tafsirin qur'ani bai kai mishi wannan ba to ba mutane fa wai ba fa wai bakin cikin su a je a dauko malam a babbar mota ba a'a bakin cikin su dan mai malam zai sayi babbar mota wai shine bakin cikin mutane wai dan mai malam yayi mota dan me saboda haka duk wani dan banza zai iya yi mota amma ban da malam duk wannan banza zai iya shiga kasuwa ya samu kudi amma banda malami to akwai ma wanda yake kusa da Allah ya samu kasuwansa albarka irin malami shi da ya san hukuncin halal da haram shi da ya san dokokin Allah na gaskiya a kasuwanci in ya zama wanda ya gwama haram da halal Allah ya bashi ya rufa mai asiri ina kuma ga wanda ya tsaya a wajen Allah ina ga wanda ya tsaya a zallan halal dinsa saboda haka kaga dole mutane mu dawo cikin hayyacin mu shi arziki Allah ke bayarwa in Allah ya tashi bayarwa ba ruwansa da matsayinka malami ne kai ko jahili ne kai ba ruwansa ba ruwan shi yanzu misali idan muka dauki irin malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya kara mishi lafiya kullun yana yawan maimaitawa cewa daga cikin burinsa a rayuwa yana so Allah ya azurta shi ta yadda dalibi zai zo ya zauna a gaban shi ya bashi karatu kuma ya bashi kudi sai dai bakin ciki ya kashe shi wannan kuma abu ne mai kyau eh tunda ai daliban da suke zuwa daukan karatu su ne kuma masu komawa gefe suna kuskus malam ya samu kudi ba haka bane saboda haka yace yana burin Allah ya bashi kudin da zaka zo ya baka karatu sannan ya baka kudi sai dai bakin ciki ya kashe ka duk kuskus ɗinka in an baka ba karba za ka yi ba ai karba za ka yi kuma ni a iya sani na a yanzu ban san malamin da Allah ya mishi wannan baiwan ba irin shi malam Musa Yusuf wanda za ka je ka zauna a gaban shi ka ɗibi karatu sannan kuma ya ɗibi kuɗi ya baka ban san irin wannan malamin ba ni dai in akwai su ma 'yan kaɗan ne to ka'idar Allah kuma in kana bayarwa kana ƙara ci gaba ne shi yasa za ku ga shi malam Musa kullun ƙara ci gaba yake din dai ban san malamin da ya ɗauki rigar baƙin jini ya sa ma kansa da kansa ba irinsa abinda wasu suke tsoron su faɗa kar a zage su shi ya san za a zage shi kuma zai faɗi yasa sai ka ji mutane sun koma suna ce akwai maganganun da bai kamata yana sake su a social media ba ma'ana maganar ta taɓa shi kenan randa kuma aka biyo aka faɗi abinda yake yayi daidai da son zuciyarsa zai ce kai malam Musa Yusuf akwai faɗan gaskiya to irin yadda ya kamata mutane su dawo cikin hayyacinsu kuma ina so ku gane wani abu guda ɗaya yanzu dan Allah mu duba mu ga ai su malaman da kuke suka akan sun yi kuɗi sun sayi motoci sun sayi kaza ai gashi Allah yana ta ɗauke su ko suna ta mutuwa ba dai motar bace damuwarka ya tafiya batta ba dai gidan bane damuwanka ya tafiya bari ina ce shaddal ce damuwanka an binne shi da shadda ne ba likafa ne aka sami shi ba ya tafiya bari yanzu ya rage naka kai kuma me ka tsinana a duniya me ka samu a duniya kai kai me ka samu a duniya zaka zo ka rayu a duniya ba ilimi kuma ba mota to kai me kai a duniya ina amfanin zuwanka duniya zuwanka duniya bai amfani ba saboda haka ƴan uwana matasa kun ga waɗannan kafafen sadarwa wallahi mita ka tsinkan da su wayarka da take hannunka wallahi Allah zai tambaye ka akai duk wani wanda ka zage shi ko ka ci mutuncin sa akan wani abu wanda ba haƙƙin sa ba Allah ba zai barka ba saboda haƙƙin wani ne Allah ba zai bari kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a hadisi yana cewa duk wanda ya bididdigin wani musulmi don ya tona asirin sa to shi ma Allah zai bididdigin sa sai ya kunyata shi har a tsakiyar gidansa a cikin ƴaƴanka a cikin ƴan uwanka sai ka kunyata sai ka tozanta ai Allah ya sani cewa muna laifuffuka a boye amma ya sauki ya halici sirri ko ya rufe asiri to kai wa ya aike ka ga binciko abinda Allah madaukakin sarki ya rufa waye saka waye aike ka waye ya saka babu wanda ya saka babu wanda ya aike ka duk abinda kaga Allah ya rufa shi to ka bar shi haka kai ma in an tono naka an yi tono naka an tono naka zaka sha ne ba wanda zai sha ba wanda zai sha ballantana ma jama'a akwai wanda yake bukata da cancantar a yi mishi uzuri irin malami akwai wanda yake bukata yanzu fa idan dukan mu zamu zo mu zauna mu saurari karatu dukan mu kawai zamu dauko kafa ne mu zo masallaci mu zauna mu saurari karatu shi ko malami mai karatu kafin ya taho sai ya bada awa 3 4 5 yana binciken abinda zamu zo mu zauna mu saurara daka daidai lokacin da mu muna kasuwa muna neman kuɗi shi kuma a daidai lokacin yana zaune yana binciken abinda mu zai zo ya faɗa mana yanzu bai cancanci mu yi mishi addu'a ba ko da ya samu zamiya bai cancanci mu yi mishi uzuri ba ya cancanci mu yi mishi uzuri amma ga mutane wai sun sa ido wai akan abinda wai malamai suke samu na kuɗi duniyar banza duniyar gofi me a cikin duniyar me ce ce a cikin duniyar wahala ce kawai a cikin ta akwai abu mafi wahala mafi jaraba ma irin malanta a Najeriya ai ba inda malanta take da wahala da jarabawa da dalibta da malanta suke da wahala irin Najeriya in ka dauki shugabanni kai musu wa'azi kai musu nasiha ba sauki su ma talakawan ba su san wa'azi ba su san nasiha to ma za'ai wa'azi masu kudi ba su san wa'azi talakawa ba su san wa'azi to wa'azin ma za'ai a bashi kenan ai ba za a bashi ba dole haka za a faɗa ko da za ku yi zagi zagi kuma ba yi tabo haka ne ko ba haka ba zagi ba ya tabo dan inda zagi na tabo da tabon zagi da yanzu ba sauran ahlus sunna a Najeriya ba zagin da ahlus sunna ba sa sha tun daga kan kakannin mu har zuwa iyayen mu har zuwa kanmu amma yanzu dubi jikin mu akwai tabon zagi a jiki babu tabon zagi sai ma ƙara murmurewa muke yi eh haka ma bamu gama yin kudi ba tukunna eh da saura tukunna insha Allah ta'ala kuma muna kan gaba a kullum abin da muke fata shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar saboda haka in kai dan hasada ne ka zabar ma kanka ka zauna da talauci da hasada ka zabar ma kanka Allah ya ta hada ka da shi amin eh amma mu ba ruwan mu da kudin da wani ya samu a sama da mu roki Allah ya bamu namu mun san kuma cewa duk abin da namu ne zai iso ba mu buƙatar sai mun yi bakin cikin na wani ba mu buƙatar sai mun yi hasadan na wani duk abin da naka ne zai iso gare ka saboda haka kun ga wayannan rubuce-rubucen da muke a social media wallahi Allah zai tambaye mu akan su kar ka yadda ka rubuta abin da ka san baka da tabbaci akai duk abin da ka san in an tsaye da kai a gaba ga Allah ba za ka iya tsare kanka ba kar ka yadda ka rubuta shi ko shiyarin kar ka yi kaga wani yayi wani magana akan wani kar ka yi shiyarin dinsa ka bar shi shi da ya rubuta ko shi da ya yi wannan maganar ka bar shi in an je gaban Allah ya tsare kai ya tsaya kare kansa amma kai ka taya shi ya dawa babu wanda ya saka saboda haka jama'a mu kiyaye mu zama masu hankali mu zama masu kula
idan muka dauki abokan zaman mu a kasar nan, gwamnatin da ta shude waye mataimakin shugaban kasa? Ba pastor bane shi, pastor ne a church babba, amma tunda ya hawo mulki har ya sauka, ka nuna mun posting guda ɗaya na Kirista yana zagin sa. Akwai shi? Babu. Babu. Amma mu common minister ta ba Malam Isa Ali Fantani, tun yana kan minister har ya sauka da me muke karewa. Eh, amma dai yanzu dai da aka dawo maganar kudin data, ai mun gane amfanin shi, ko? Eh. Ai mun gane amfanin shi. Tunda ya sauka muna sayin data wan gim nawa. 200-300 yanzu kuma ba. Yanzu goben gida minista na ku zage shi. Yanzu mu matasa bai kamata mu dawo cin hayyacin mu ba. Bai kamata mu dawo cin hankalin mu ba. Don wannan common minister ne ba ka bashi. To yaya kake zambani aka ce Malam Isa Ali Fantani shi ne shugaban kasar Najeriya? Ya kake tsammani za ka da matasa? Zagi da cin mutunci. Eh. Kuma yadda muke rayuwa da su waɗancan shine idan nasu ya isa zuwa ga mulki su so shi, mu taya su son shi. Idan namu ya isa su ki shi, mu taya su kin shi. Ba haka muke rayuwa ba? In nasu ne akan mulki za su kaunace shi kuma mu taya su kaunarsa. Idan namu ne akan mulki za su tsane shi kuma mu taya su tsanansa. Jama'a haka muke, ko ba haka ba? Haka muke rayuwa. To yaushe zamu cimma abinda muke so? Yaushe zamu kai zuwa ga abinda muke so? Yaushe zamu kai zuwa ga abinda muke so? Na al'ummar da aka wayi gari malamanta ma su ganta a cikin ni'ima, su ga malamanta ma a cikin ni'ima, wai abin bakin ciki ne? Kai baka duba darajar da Allah ya malanta al-Qur'ani ba? To in ka san darajar Qur'ani da Sunna, har wani miliyan 200 zai daga maka hankali, dan Allah ya ba malami miliyan 200. Me miliyan 200 a duniya wajen Allah? Me ita gaba daya? Me kike ita? To wani lokacin ma an yi wasu maganganu sai ga abin dariya. Yanzu kaga lokacin da matasa suka tada maganar zanga-zanga, wai sai aka fito da maganar cewa wai duk malamin da kwadi ya ce har ya yi zanga-zanga an ba shi miliyan 16. Aka dinga yada wasu receipt wai an ba wa malamai miliyan 16. Yanzu kai ka kalli irin manya-manyan malaman nan, a kalli irin malam Muhammad Kabiru Gombe, a kalli irin Sheikh Abdullahi Balalam, a kalli irin su malam Sani Hajin Gid, dubi irin su malam Ahmad Guruntum, a kalli wayannan malaman ka toya an sai su da miliyan 16. Kai ne ke matsiyaci ne kai miliyan 16 wani babban kuɗi ne a wajenka? Kalli wayannan malaman ka toya an sai su da miliyan 16. Nawa miliyan 16 take a wajensu? Nawa miliyan 16 take a wajensu? To wannan wai ba a ci nasara ba. Wai sai aka dawo kan batun Malam Abdullahi Balalam, wai yayi almunanan naira miliyan 20, can miliyan 5, can miliyan kaza, can miliyan kaza. Haba wallahi baka san waye shi ba. Wannan kudin da ka tattara da sunan cewa wai yayi almunanan su miliyan 100 da wani abu, wallahi ba su fi karfin ya bada sadakar su ba. Wallahi ba su fi karfin ya bada sadakar su ba. Miliyan 150 wajen Malam Balalam wallahi bai wuce kudin sadaka ba. To kai ne da kake matalauci mabukaci kake kallon kudin wani babban kudi miliyan 150, kai ne kake matalauci ne? Kuma shi yanzu shi mai maganar ya bar kasan, yana ina? Yana China. Ba an ce yana da PhD ba? Saboda tsabin shi mai kishin kasa ne, da ya gama PhD sa sai ya koma China yana koyar da Indonesia, saboda tsabin kishin Najeriya. Sai ya koma China yana koyar da Indonesia, tsabar ake kishi. Su kuma malaman da suke cikin kasan tare da ku, duk abin da ake sha na wahala tare suke shan, tare kuke shan wahalan da su, su kuma wai ba masu kishin kasa bane. Ai in yana kishin kasa da gaske, to sai ya baro China, sai ya dawo Najeriya, sai ya zo ya zauna. Ai PhD yake da shi, ya zo ne lecturing a jami'o'i mana. Ya je lecturing. Ya yi kishin kasan da kyau, duk abin da za a sha na wahala a sha da shi. Duk abin da za a sha na wahala, in kudin bai ya karu ta karu da shi. Duk abin da ya karu shi ma ya karu da shi. Amma yana can shi yana moshewa, ya san abin da za a bashi a karantar da Indonesia a can, a lecturer a nan ba za a bashi ba. Ya koma can yana gyara aljihunsa. Ku kuma ƴan arewa da yake tosassu ne ku, kuna nan kuna shan wahala, wani yana cewa yana turo muku, wai shi shine mai kishin ƙasa, bayan ya gudu ya bar ku.
shi wai shine mai kishin kasa ya gudu ya bar ku in kana kishin kasa dawowa da kai muluku tare to sai mu gane daga sai kai wani akwai kishin kasa da shi ya samu daman tafiya amma bai tafi ba amma ka duba mafiya yawan malaman da ka gani mafiya yawan su wallahi suna da vacancy na su zo su zauna a kasashe da yawa amma sun ki karba mafiya yawan su sun ki karba sun zauna a cikin mu suna ba mu karatu amma kuma muna zagin su yanzu wannan abinda muke yayi daidai yayi daidai kana tarwa musulunci bai daidai ba saboda haka matasa ina ƙara jan hankalin mu mun su mu san inda muka fuskanta mu dauki alƙibla mai kyau duk wani mai daraja mu bashi darajarsa duk wani mai mutunci mu bashi mutuncinsa da Allah madaukakin sarki ya bashi in kaga malami Allah ya bashi kuɗi ya bashi ilimi kai ma ko ma ka dauki Allah ya baka kuɗi duk abinda Allah ya ba mu wani na kuɗi ba abu ne mai wahala wajen Allah ba kai ma ya baka ba komai bane kuɗi Allah ya ba makafirai ma ballantana kai musulmi me cewa Allah uku ma Allah ya bashi kuɗi bina ka kuma kai mai Allah daya kullun kana qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad in kaga baka yi ba dama Allah madaukakin sarki bai kaddara bane dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah ya ce akwai cikin bayina wanda ba abinda zai gyara shi in ba talauci ba iya condition ne zama mutumin kirki shine ya zama talaka saboda haka duk yadda zai yi rabu da talauci Allah ya nuna masa Allah ya nuna masa talauci shi ya ce kaga wannan to duk inda ya sa kafansa ka sa kafanka eh ya guri misali nake ba da kai nake Allah ya riga ya nuna shi matalauci ya ce gashi nan duk inda ya sa kafansa to ka sa kafanka daga 5 and 6 ne yana bude kanti talauci zai shigo kafin ka ankara wata uku hudu kantin ya kare duk inda duk abin da ya taba sai talauci ya ci ya shafe shi saboda Allah ya sani in yayi kudi ba zai yi sallah ba Allah kuma yana son yayi sallah ya shafe sa ba aljanna eh saboda haka mu kuma dama mu kifin mu akan duniya shine muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda duk yanayin da muka tsinci kanmu zamu zama nagartattu eh in yanayi ta zo da dadi mu zama nagartattu in yanayi ya zo ba dadi kuma duk da haka mu rike addinin Allah wannan shine abin da muke roƙon Allah shine kuma abin da muke fata abin da muke buri kuma shine Allah ya hada mana mai kyau a duniya mai kyau a lahira eh wannan shine abin da muke fata kuma ru duniya sannan kuma in an je lahira kuma daga busa kaho ba sai an tsaya wani bata lokaci ba ce da mu ga aljanna udkhulu habi salamin amin ku kama hanya ku shiga aljanna Allah ta'ala ya sa mu gace saboda haka Allah ta'ala ya ce wal qalami wama yasdurun Allah madaukakin sarki ya ce na rantse da alkalami na kuma rantse da abubuwan da alkaluma suke rubutawa abu na karshe da ya kamata mu dauka na darasi a wannan ayar shine shi Allah yana da daman ya rantse da duk abin da ya ga dama kai kuma musulmi baka da daman ka rantse da komai in ba Allah ba domin duk wani abu in ba Allah ba bawan Allah ne shi shi kuma Allah shi yake sama da kowa saboda haka Allah in ya tashi rantsuwa to zai rantse ne da halittunsa dan haka zai rantse ne da abin da ya ga dama kai kuma musulmi in ka zo rantsuwa ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba jama'a mun gane ko ba za ka ce na rantse da annabi ba ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba karantarwar manzon Allah bane manzon Allah bai taba karantarwa da ayi rantsuwa da shi ba ba za ka rantse da wani shehi ko wani waliyi ba in ka ce na rantse da manzon Allah kai shirka in ka ce na rantse da sayyidina abubakar kai shirka in ka ce na rantse da ibnu taymiya kai shirka in ka ce na rantse da shehu usman dan fodiyo kai shirka in ka ce na rantse da malam abubakar mamud gumi kai shirka in ka ce na rantse da shehu ibrahim mushriki ne kai in ka ce na rantse da shehu tijjani mushriki ne kai ba a rantsuwa da kowa ana rantsuwa da Allah ne kai da Allah kadai ake rantsuwa saboda haka in ka zo rantsuwa manzo Allah ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut duk wanda zai rantsuwa to ko dai ya rantse da Allah kadai ko kuma ya shiru arwayan sayyidina umar manzo Allah yake cewa man halafa bi ghayrillah faqad kafara aw ashrak duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to ya kafulta ko kuma ya shirka malamai suka ce an samu shakka ne mai ruwaya ne yayin shakka shin manzo Allah ya ce ya kafulta ne ko kuma ya shirka wasu malamai suka ce a'a an hada masa bala'i guda biyu in yayi rantsuwa da wani Allah to ya zama kafiri ya zama mushriki ma'ana dai daga dan da ka rantse da wani Allah to ka zama wani ƙwarya ƙwaryan kafiri hakan nan ka zama wani dan miliyon miliyon mushriki mushriki saboda me saboda rantsuwa da wani Allah da ka ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba sai dai ana rantsuwa da siffar Allah kamar alqur'ani alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma siffar Allah ce daka yana halatta ka ce na rantsi da alqur'ani saboda alqur'ani ai siffar Allah ce saboda haka maganar Allah ce daka zaka yi rantsuwa da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne shi Allah Allah ne manzon Allah kuma bawa ne daka ba zaka rantsi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zaka zo ka ce na rantsi da Allah da annabi ba manzon Allah bai koyar da mu haka ba manzon Allah bai koyar da mu haka ba galibin mutane suna dauka wannan soyayyar manzon Allah ce a ce na rantsi da Allah da annabi wannan ba kowa ba karantarwa manzon Allah bane manzon Allah bai taba koyar da haka ba eh ba kuma rashin girmama manzon Allah bane ka girmama manzon Allah shine ka girmama karantarwar sa ka tsayu akan iya inda manzon Allah ya tsaye da kai ai ba kai manzon Allah san darajar kansa ba baka kai Allah sanin darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai umulce mu rantsi da manzon Allah ba Allah bai umulce mu rantsi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ba karantarwa musulunci bane ba karantarwa musulunci bane ba kuma son manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka in kai musulmi ne zaka yi rantsuwa to karantsi da Allah shi kadai karantsi da Allah shi kadai wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah da kansa duk sanda zai rantsuwa sai dai ka ji ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi wallazi nafsi biyadihi ko kuma wani wajen ka ji ya ce waymullah yana ran in ya tashi rantsuwa sai ya ce na rantsa da wa yana cewa na rantsa da kaina amma shi Allah da yake ana rantsuwa da shi ai yana rantsuwa da kansa fa rabbi samai wal ardi fa rabbika lanas'alannahum fa rabbika lanahshurannahum fala usimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun saboda haka Allah yana rantsuwa da kansa amma ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan ita ce karantarwar musulunci ita ce karantarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin jazakumullahu khairan